الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإننا نكاد في هذه البلاد أن نصل إلى طريق مسدود إن لم يتداركنا الله سبحانه وتعالى برحمته وهو على ذلك قدير والخلاص من هذا المأزق أيها الإخوة يحتاج أولا إلى قيام الحكام المسلمين بواجبهم في الدفاع عن رعاياهم والمطالبة بحقوقهم ثانيا قيام الأمراء بواجبهم في المطالبة بحقوق رعاياهم والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين القضايا العادلة فليعلموا أن الله تعالى سائلهم عن ذلك وليعلموا أن عزهم مرهون بعز الإسلام والمسلمين وليعلموا أن العزة لله جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ثالثا قيام الدعاة والعلماء بواجبهم في تغذية الأمة ذكورا وإناثا بالغذاء الروحي بالإيمان الصادق والفهم السليم لحقائق هذا الدين الحنيف رابعا توحيد صفوف المسلمين على الكتاب والسنة والابتعاد عن أسباب الفرقة والتشرذم خامسا شعور الجميع وإن اختلفت اتجاهاتهم بالخطر الداهم مما يوجب على الجميع أخذ التحالفات لمواجهة ما يسمى بالعدو المشترك على كل سعيد من العقيدة سادسا ثم إنه يجب علينا أيها الإخوة أن نرفع إلى الله تعالى أكف الضراعة وندعوه بصدق وإخلاص مذعنين في أوقات الإجابة لكي يرفع عنا كل غير ويدفع عنا كل شر وهذا الدعاء يصاحب قيامنا بما يجب علينا لا أن ندعو فقط وننتظر النتيجة بدون عمل نقوم به فالله تعالى جعل لكل شيء سببا قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها المسلمين الأمر سنة تقار بينا سنة تتتو واسي لي دكانس قدك مي بسيرة قدك مهين نيسا دنقلي دمكو مر لمر ون قطع الأمر ندا أدية سكي قوية أي مسلم فارق تو واسي لي أبابا ندا ما سسو سكي قوية سباسا بينا سو أسرري a yanzu suna fito da su kan titi fili su bayyana ko ta kafofin yaɗa labarai ba tare da shakkar jin mai ji ba ko ganin mai gani ba al'amarin da da masu hankali da hangen nesanmu ne kaɗai suka fahimce su suka faɗakar game da haɗarinsu da sharrinsu a wani lokacin kuma suka yi shiru a yanzu sun fara fitowa fili al'amuran da da waɗansu daga cikinmu sun san su sun san illarsu da sharrinsu sun san abin da za su haifar wa wannan ƙasa cewa ba alkhairi ba ne amma suka yi shiru suka yi gum kai kafin sun yi yarjejeniya tsakaninsu da Allah ko sun alƙulla alƙawali tsakaninsu da shi cewa za su yi shiru ba za su bayyana abin da suka sani na gaskiya ba yamma dai sun yi shiru saboda yadda da abin da yake gudana din don Allah munce musu arzikinsu zai kawo gare su yarjejeniyar da aka yi da su da cinikayya da aka yi da su suka sayar da al'ummarsu kudadensu za su kai asusunsu da suke bukatansu kai na cikin gida ko waje amma dan jin tsoron cewa ajiya da shekaran jiyansu sun yi waɗansu al'amurra na rashin mutunci ga kayukansu ga addininsu ga al'ummarsu kuma ana rike da asiransu a yanzu in suka ce za su nuna wani abu na bayin yadda ba da hawa kujeran naki game da halin da ake so a dafa kasar a ciki to za a sanya yan jaridun kudancin kasar nan su yi musu fallasa su yaɗa labaransu kila ma da hotuna da rubutattun bayanai da san hannun da suke da hannunsu dangane da wani alkaba'i da ta'addancin da suka yi ajiyar su ko shekarar jiyar su, sai suka shiru. Mun faɗa akan wannan mimbari mai albarka a wani lokaci da ya wuce a baya, kamar yadda wani mu ya faɗa a wani wurin daban ba nan ba, cewa abokanan adawa suna nan sunansu abokanan adawa, kafirai suna nan sunansu kafirai, ba bambanci tsakanin kafirin lokacin annabi Nuhu da kafirin yanzu, ba bambanci tsakanin kafiran Makkah da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallama da kafiran da muke raye da su yau a Najeriya, ba bambanci tsakanin bakin fata da farin fatar su, ba bambanci tsakanin bayahude da banasare da dan addinin Buddha da bamagudan su, kafirai da sunansu kafirai, adawar su kuma tana nan game da musulmai yadda alqur'ani ya faɗa mana ba ta canjawa a sakamakon canjawar wurin zama ko launin fata ko tafarkin bi a cikin kafirci din. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, ba za su fushe ba suna yaƙar ku har sai sun fitar da ku sun sa kun yi ridda daga addinin ku in sun sami ikon yin haka. Wa man yartaddi minkum an dinihi fayamut, cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addinin sa kuma ya mutu kan haka, wa huwa kafirun, yana kafiri, fa ulaika hadathat a'maluhum fid dunya wal akhirah, irin waɗannan dukkanin ayyukan da suka yi da na alkhairi in sun taba yi sun rushe sun lalace duniya da lahira, wa ulaika ashabun nar, irin waɗannan su ne mazowa wuta tatattun yan wuta, hum fiha khalidun, za su dawwama a cikin ta. Mun faɗa akan wannan mimbari mai albarka shaidu na ayoyin alqur'ani mai girma da shaidu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun sahabbai da tabi'ai, irin abinda Allah ya yi mana buɗi da shi dan baiwarsa da falalarsa ba don cancantar mu ba. Mun faɗa hakan a haɗuwa daban-daban, a dangantakar zance daban-daban, haɗarin kafirai da illarsu, da illar haɗa kai da su ko biye musu. A wannan lokaci masu dariya a cikin masu saurare suka yi dariya, suka ɗauka shirme ne, gidajenci ne, rashin wayewar kai ne, zafin kai ne na addini da zafin kishin addini, waɗanda suke ganin abin ma ba zai faru ba ƙarya ne, suka ɗauka ba zai faru ba, suka kaɗa kafaɗa suka yi gaba suka yi ko oho. Amma waɗanda Allah ya waga mankatar da miƙaƙƙiyar zuciya warakakkiyar fitra sun fahimci abin da muka faɗa, sun yi tarayya da mu cikin jin takaicin halin da muke ganin ƙasar na iya samun kanta a ciki in ba an yi wani gangami ba an tashi tsaye. Mun kawo dukkan shaidu na ayoyi ko na hadisai ko na maganganun sahabbai da tabi'ai, irin waɗanda suke nuna hakika guda ɗaya, cewa ba kafirai suna tsananin ƙin, kafirai suna tsananin adawa a gare mu, ko sun ce suna son mu da baki, wannan maganar baki ce a zuci ƙarya suke. Haka Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba, kayfa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun, yaya za ku yarda da su, yaya za ku lamunta da su bayan ko inda za su ci galaba akan ku, inda za su samu dama akan ku, kowace irin dama a siyasance, a ilmance, a addinance, a kowace irin dama suka samu akan ku, la yarqubu fikum illa wala dhimma, ba za su kiyaye muku wani alkawali da yarjejeniyar zama ɗaya a ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, jam'iyyar siyasa ɗaya ba, ba za su kiyaye muku dangantaka ta an haife ku uwa ɗaya uba ɗaya, ballanta na karɓar hukuma ko jiha wai ko kun fito ko arewa ne ko kuma kun fito ko 'yan Najeriya ne, ba za su taɓa kiyaye muku ba kowane irin nau'i na dangantaka in dai sun ci galba a alkawali. Yurdunakum bi afwahihim, za su ce muku mun yarda da ku da baki, wa ta'aba qulubuhum, zukatansu suna kin ku, wa aktharuhum fasiqun, dayawansu fasikai ne, kafirai ne, fajirai ne, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, ba za su taɓa kiyayewa mummune dangantakar kabila ɗaya ko gida ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya ba, ba kuma za su taɓa kiyaye masa wata yarjejeniya da za a zauna a yi ba, a yi kama kama mu mai shekara hudu muna yi, ku shekara hudu, ko mu mai shekara takwas muna yi, ku shekara takwas kuna yi, ko za ku yi yarjejeniya da su so miliyan, su rantsa so miliyan, Ubangiji Ta'ala ce ƙarya suke, ba za su kiyaye muku wannan alƙawarin ba. Mun faɗi wannan akan mumbari, mun maimaita waɗanda suke ganin mu gidadawa ne, ba mu san siyasar yau ba, su ne da jijai, su suka san jiya da shekaran jiya, kuma suka san yau
kuma za su iya hasashe da fashin baki kan me zai faru gobe da jibi. Suka yi dariya, suka kafda kafada, suka wuce. Muna faɗa musu wahayin Allah, suna kwatanta abin da hankulansu da tunaninsu da daƙilalliyar ƙwaƙwalwarsu. Masu tunani irin na ƙarni na tsakiya, yayin da babu wani ilimi da ya zo wa duniya, haka suka samu kansu a cikin irin wannan tunani. Sai gashi kwanakin da a da jiya suke ɗauke da ciki, a yanzu sun fara naƙudar haife ɗan da za su haifa. Kuma kowa ya san waɗancan kwanaki da suka ɗauki ciki tun jiya, ƴaƴan da za su haifa a yau ko gobe ko jibi, ƴaƴa ne su umammu, ƴaƴa ne da suke ɗauke da sharri. Ɗaya daga cikinsu da kansa ya fara leƙowa shi ne yunƙurin gyara constitution ɗin Najeriya, wanda babbar manufarsa ko kun yadda ko ba ku yadda ba, ko kun ƙi ko kun so, ko ku ƙajeta ko ku gaskata, shi ne ƙoƙarin yinsa shi ne babbar manufar, don a rushe, a shafe, a goge dukkan wani sakin layi da yake da alaƙa da bayar da damar aiwatar da shari'ar musulunci a kowane mataki daga cikin matakin mulki a ƙasar nan, ko a jiha ko a ƙaramar hukuma, ballantana kuma a kai ga abin zuwa ga arewa ko a kai zuwa ga Najeriya gaba ɗaya. Wannan shi ne abin da suke ƙoƙarin su yi, ko sun riga sun yi, kawai so suke ku tabbatar. Za a tuntuɓe ku tuntuɓar da ba a san ku faɗi ra'ayin, a wakilce ku wajen bayyana ra'ayin naku. Za a kiraye ku ku zo ku faɗi ra'ayin, a sa 'yan sanda su yi muku duka su kore ku, sannan kuma a je a faɗi cewa ga abin da kuka ce kafin ku yi magana. Dan tun kafin a kiraye ku an tattali ansar ku, kai ka ce Allah ka zuciyar ku ne an gano. To wannan shi ne ɗa na farko, shugaban ɗa da Najeriya jiya da shekarun jiya take ɗauke da cikinsa, a yanzu kuma take cikin naƙudarsa. Sannan kuma yunƙurin gyara dukkan wani sakin layi da yake da alaƙa da ra'ayin constitution dangane da shugabancin wannan ƙasa, ɗan arewa ko ɗan kudu, kama kama ko rikin kama kama, tsari na federalism ko menene, dukkan wani gyaran fuska da kwaskwarima da kundumi da za a yi wa wannan ɓangare, za a yi masa don ganin cewa gwamnatin da take ci yanzu ta ci gaba da mulki, shugaban ƙasa ya ci gaba da mulki, gwamnoni sun ci gaba da mulki a jihohinsu zuwa waɗansu shekarun na sharrin da ya tsara, shekarun sharrin da suka wuce guda biyar ko shida a baya, zuwa ga waɗansu shekaru na bala'i da musiba, waɗanda suka tsara bala'i da musiba sama da wadda ta wuce a kwanakin baya ko a shekaru guda biyar ko guda shida na baya. Wannan shi ne ɗa na farko da kansa ya fara leƙowa, ɗa na farko da zai fito ta ƙafa, ya fara miƙo ƙafafunsa an gani, shi ne yunƙurin ƙididdiga don tantance adadin 'yan Najeriya. Babban manufa dangane da wannan ƙididdiga shi ne don a rage adadin musulmi a keɓance da kuma adadin arewa a haɗe gaba ɗaya. Suna yaƙi da arewar har da kafirin cikinta, amma kuma suna yaƙi da musulmi yaƙi na musamman, yaƙi na musamman. Ko an ƙi ko an so, a yunƙurin wannan da ake yi za ku ga sakamakon da zai fito. Jihar Bayelsa mai mutum miliyan 2,108,000, sai ka ji an ce kansu ɗaya da jihar Kano mai mutum miliyan 10,11. Tunda an fara ƙidayar ta sararin samaniya, an ƙidaya mu ta sama, a ƙidayar da aka yi ta sama tuni an riga an gano cewa jihar Benue ta fi jihar Kano yawan jama'a. Saboda haka nan gaba sakamakon da zai faru shi ne adadin da za a bai wa jihar Benue na kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya zai ɗara wanda za a bai wa jihar Kano. Tunda dai jihar Benue tana da rinjayen Kirista, jihar Kano ko musulmi ne, to bari a fi mu yawa da ƙarfin tsiya ko mun ci ko mun so. Za a zo a yi wani lissafin da za a ce jihar Ekiti ta fi Kano ko ta fi Kaduna ko ta fi ballantana, wa yake magana da Zamfara ko Katsina ko Kebbi ko Yobe, wannan ƙaramin alhaki. Ai a ce an fi tsiya wani abu ne mai sauki, kuma za su yi saurin lamunta. An ce an fi Kano ma ta yadda, ballantana kuma aka ce an fi Zamfara ko an fi Kebbi ko an fi wata Yobe. Wannan shi ne sharrin da ke kunshe cikin wannan tsari na ƙidaya. Da haka gwamnatin tarayya ta kafa hukuma, ta yi mata daraktoci 15, ya zanto guda 12 cikin masu faɗa adi duk Kirista ne, guda uku ne kaɗai musulman. Kuma in za a zaɓi musulman ba a tuntuɓar mu bayar da wanda muka san zai wakilce mu, wanda zai yi magana, wanda sai dai ko tawara yi, ba za a tuntuɓe mu kan wannan ba. Za a zaɓi wani baragurbin cikin mu da yake ganin ƙila gata aka yi masa, a ɗora shi a matsayin da yake ganin gata aka yi masa. Da haka ba zai iya ja ba ko ya yi musu lokacin da za a ce masa jihar Benue ta fi jihar Kano, lokacin da za a ce masa jihar Bayelsa ta fi jihar Jigawayen Jama'a, lokacin da za a ce masa Ekiti ta fi Bauchi ko jihar Borno. Ba zai iya musu ba, ba ya da cewa sauriya akan hakan gwamnatin tarayya ta yi dukkan kowane irin shiri don gabatar da landinta da take da shi, idan ajanda dinta da take da shi. Tunis ta riga ta yi kowane tanadi, kiristoci tuni sun daidaita sahunsu, sun fuskantar da alƙibla ɗaya akan wannan manufarsu. Abin da za su faɗa a jarida daban da abin da za su faɗa a tuti. Musulmai ne ba abin da suke faɗa a jaridar, sannan babu kuma wanda suke faɗa a ɗakunan ibada sai ƴan kaɗan. Ba mu da cewa ɗakin ibada ɗin ka bi dukkan masallatai ka ji, ina ne za ka ji ana rayar da mutane in ba masallatan Ahlus Sunna ba? A rayar da mutane a farkar da su, a nuna maka hadarin da ke gabansu. Yawancin masallatai sai daga karanta hudubar Shehu Usman ta shekara 200 da ta wuce baya, a daidai lokacin da ba ta da alaka da mai karatun ko shi wanda ake karantawa. Mai karantawa bai san me yake cewa ba, wanda ake karanta masa bai san me yake cewa ba. Saboda haka wannan shine musibar da muke ciki. Kirsta sai su taru a jarida su ce kaza, ba za mu yadda ba da kaza, ba za mu yi kaza ba, amma a cikin kuma su cewa mutanen su ku yi kaza ku yi kaza. Tuni sun riga sun tattali mutanen da za su tuttusa su a cikin wannan hukuma take daya. Galibi wanda suke dauka mai digiri zuwa sama, mai digiri, mai master's degree, mai PhD shi zai boye kansa ya rinka tafiya kaman bigidaje, ya zo ya fito ma kila ya takardar diploma ko dan secondary, a dauke shi wani wulakantaccen aiki ya rinka bin gidaje dan ya je ya kidaya. Ya manta shi mai PhD ne, ya manta da kansa shi menene, dan soke yakewa aiki zai zo ya yi lissafi na ba daidai ba, soke take masa albarka. Amma mu a cikin mu masu ilimin ba za su yi gaba, dama masu ilimin namu ba su kai nasu yawa ba, inda ilimin zamani ne. Sannan masu manya-manyan takardun shaida yana ganin wulakanci ne a gan da wani dan fayil ko dan wata takarda yana bi kofar gidaje yana kirga mutane. Wannan sai dai a zabi wanda yake da F9 a secondary, ba ya da hopeless a cikin rayuwa, shine zai je wannan. Bai san yadda zai kulla makinci ba, ko yana so ya yi yadda ba za a gane ba. Wannan shine babbar musibar da muke ci. Wani shiri muka yi, wani kimti muka yi, wani tanadi kai a karan kanka a musulmi, wani irin tunanin yake cewa wannan al'amari. Sannan kuma ga kungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun zo sun ce za su bayar da ma'aikata, za su bayar da dalolin miliyoyi don su yi facilitating ɗin maganar ƙidaya, wato su sauƙaƙa al'amarin ne cikin sauƙi. Bakin ku ɗaya da gwamnatin tarayya duk arna ne, bakin mu suke ba da arnan kudu na arewa duk ɗaya ne, da arnan Amerika da na Isra'ila da Najeriya duk arne sunansa arne, kafiri kuma sunansa kafiri, ƙiyayyarsa kuma tana nan kamar yadda Alƙur'ani ya faɗa ba za su canja ba. Amma da sunan wannan za su ɗauki ma'aikata, za su kashe kuɗaɗe su ma, da nufin cewa in an ɗauki musulmin ba za a ce ba za a ɗauki musulmi ba in ya zo, amma za a saye shi. In ma an ga dama ranar da ake sana aikin, in ɗan giya ne a shayar da shi giya ɗin, a kama masa ƙaton hotel da ƴan mata ya yi ne yana barci yana fasadi, can gurin kuma ana lissafa al'ummarsa ba daidai ba, shi ko babu ruwansa. Wannan shine shirin da suka yi mana dukkan wata kungiya ta karkashin Majalisar Ɗinkin Duniya, da kowane irin adireshi ta zo, da kowane irin suna ta zo, za ta ce wai za ta taimaka don sauƙaƙa yanayin ƙidaya. Ku tabbatar wannan ita ce ajandar su. Dana uku daga cikin muna da ƴaƴa, rikicin da ya faru kwanan nan a jihar Katsina da jihar Borno da Bauchi da kuma jihar Enugu da waɗansu sassani na wannan ƙasa, wanda kai hasarar mutane masu ɗumbin yawa, mafiya yawancinsu musulmi, aka yi hasarar dukiyoyi, aka kone gidaje. Sananne ne akan wannan mimbari mai albarka, mukan faɗi matsayarmu cewa ba ma tare da kowace irin zanga-zanga ta tayar da hankali, ba ma tare da kowace irin zanga-zanga da za ta razana ƙasar nan ta rikitar da ita, ta tayar da ita tsaye a madadin tana zaune. Ba mu yarda da wannan ba. Muna tare da dukkan wani hanya ta isar da ra'ayi, da isar da saƙo, ta lumana da za a faɗawa masu mulki ta kowace irin fuska. Tunda wani yanci ne da a matsayinka na ɗan Najeriya kake da shi, malami ko ba malami ba, a matsayinka na ɗan ƙasa kake da shi. Wannan shine ra'ayinmu. Da ka kuma yadda zanga-zanga ba, da ka muke adawa da dukkan wani yunkuri na zanga-zanga da za ka haifar da rikici ballanta na kace jama'a. Amma nan take muna zargi ga gwamnatin tarayya na halin ko oho da take nunawa lokacin da ake karkashe al'ummar ƙasa, lokacin da ake ƙona dukiyoyin ƙasa, musamman idan ya zanto wanda za a kashe ɗin musulmi ne, musamman in ya zanto dukiyar da za a ƙona ta musulmai ce. Har yanzu ba mu warke ba dangane da raunin da aka yi mana a Lagos da Ibadan, har yanzu mikin mu bai warke ba dangane da abin da aka yi mana a Yolocha dam. Ga wani sabo a Onitsha, shekarun jiya-jiyan nan ake magana da su mutanen Onitsha, kwana shida aka yi a jere, ƴan ta'adda daga cikin Inyamurai suna bin dukkan wani ɗan arewa ko kai kirista ne, su sara ko su kashe ko su ƙona ko su kwace dukiya. Ballantana kuma in ka zanto musulmi, dama jininka ya fi komai arha, dukiyarka ta fi komai arha. Kwana shida ba dan sanda, ba mobile police a kan titi, suka rika jin karansu ba babbaka tsawon kwana jida, ko tiya ga tsaye ba harba ba. Amma mutane aka suna zuwa suka yi zanga-zangar lumana za su yi salatul haja, suna tsaye a wajen yan sanda suka harba musu tiyagar. Ai, rikicin ka tana ba likista da musulmi aka yi ba. Musulmai suka fita za su bayyana ra'ayinsu wanda ya dace da dokar ƙasa, duk da mu bamu yarda da irin wannan hanyar ba. Amma yan sanda suka tokane su. Abin da ya faru kenan, aka tsara har kuma ya faru a jihar Borno. Tsakanin yan sanda da mutane ne, tsakanin yan sanda da musulmi, ba ta garin yan sanda, kiristan yan sanda, su suka fara yin wannan rashin mutuncin. Me yasa ba su nuna jarin tasba onika tsawon kwana shida ana kashe mutane? An kashe kowa, an kashe musulmi, an kashe arni, an kashe kirista, an kashe bayarabe, an kashe angal, an kashe biros, duk wani wanda ya san cewa dan arewacin kasar nan ne shi inda yana wani fitowa an yanka shi ko ya gudu, ko kuma ya samu masu hankali cikin inyamuran sun boye shi ba a sani ba. Amma yan ta'addan inyamuran da ke neman kafa farfaɗo da tunanin biyafara su suka yi wannan rashin mutunci. An faɗa a jarida, kowa ya gani, mai gwamnatin tarayya ta yi daga lokacin zuwa yau, wa aka kama? Ba mutum ɗaya da aka kama. Amma aka zana aka kama waɗansu aka ɗaure, a jihar Borno aka kama waɗansu aka ɗaure. Wannan ba zai haifar da ƙasar zaman lafiya ba. Wannan ita ce musibar da muke fama a cikin wannan ƙasa, shi ne sharrin da muke tsoron faruwarsa. Muke faɗa a sanin bari tun shekara uku da suka wuce baya, shekara biyu ko huɗu ko biyar da suka wuce a baya. Amma mutane suka ɗauka tsaurin ra'ayi ne, rashin kunya ce, har wani tashi a kan gwamnatin gwamnoni yake cewa tsageranci ne, wai huɗubar tsageranci. Wannan shi ne shirin da muke ci, don haka ya kamata a kalli wannan al'amari da idan basira. Sannan abu na hudu na sharri da ya faru, sanin ku ne gwamnatin tarayya ta dakatar da hukumar Hizba ta jihar Kano da zargin cewa ana zargin ta za ta yi ta'addanci, za ta yi ta'addanci, ba ta riga ta yi ba, za ta yi ta'addanci. Amma kungiyar OPC ta riga ta yi ta'addanci. Kungiyar OPC, gwamnatin America mai ci yanzu ta Bush, ta sanya kungiyar cikin jerin ƙungiyoyin ta'addanci na duniya. Amma har yanzu OPC suna operation a tsakanin Lagos da Ibadan, suna da ofisoshi, suna da charge office, suna kama mutane, suna karɓan haraji, su ɗaure, su kashe, su fille hannu, su sari, su yanki wanda zuwa ga dama. Ba wanda aka kama cikin su, ba wanda aka yi wa kungiyar cikin su, ba wanda doka ta aiki a kansa. Kungiyar Bakasi Boys suna nan suna rashin mutunci su a are a kudu maso gabacin nan kasar, ba wanda aka kama a ciki, ba wanda aka ce an hana shi. Kungiyar 'yan neman 'yanci na mutanen yankin Niger Delta da ke da arzikin man fetur, makamai gare su, su kama ma'aikata na kamfanonin haƙo man fetur, su tsare su. Amma a rinka yarjejeniya tsakaninsu a matsayinsu na 'yan ta'adda da wakilan gwamnatin tarayya, ana lallashin su sake su. Nawa za a ba su? Dala nawa? Miliyan nawa? A akawun ɗin ina za a kai? A na Turai? A na Amerika? A na ina ne za a kai? Ko so suke a kai musu Asiya? Su faɗi inda zai ga dama. Shugabansu daga waje a yi yarjejeniya tsakanin su da gwamnatin tarayya, gwamnatin ta tura a ɗauko shi da jirgin gwamnati, a kawo shi a zauna da shi, a sayi makamansa da ya mallaka ba bisa ƙa'ida ba, gwamnati ta saya a yi ciniki, ya bayar da wanda ya ga dama, ya kyale wanda ya ga dama, kuma a sake ɗaukar jirgi a mayar da shi. Inda yasa su yi ta maganganunsu da suka shafi siyasa, wannan ruwansu wanda suke da ra'ayinsu bisu kan wannan, su ma ruwansu. Amma mu kalle ta a mahanga ta addini, a mahanga ta ƙasa ɗaya, ko ƴaƴa biyar gare ka, ɗaya laifi ka kyale shi, ka kalle shi kai dariya, kila ma ka ba shi singam, ɗaya ya zo ya yi irin wannan laifin, ka kwaɗa masa tafi, kai masa bulala goma. Ai, ka san kai ma ba ka sai tiket don zama lafiya a gidanka ba. Dole ai gaba tsakankanin ƴaƴan, ko kaki ko kaso. To ya gwamnatin tarayya za ta nuna bambanci tsakanin kudu da arewa, tsakanin musulunci da kiristanci, tsakanin Kano da Lagos da Enugu? Sannan kuma a ɗauka cewa abinda wannan zai ko bai cancanta a fata kada ya tashi ba, sannan a ɗauka cewa wannan zai dawo wa kasar, wato ainihin zaman lafiya. Wannan ba zai dawo wa kasar zaman lafiya ba, ba zai dawo wa kasar alheri ba. Masu irin wannan abokanan adawar zaman lafiyar Najeriya ne, abokanan adawar zamanta ne a matsayinta na ƙasa ɗaya wanda suke da shugabanci ɗaya, hakan barazana yake game da ci gaban ƙasar a matsayinta na ƙasa ɗaya. Da haka wajibin hukuma ne ta mu'amalanci yan ƙasa ta hanyar adalci, ba tare da yin izina da addininsu ba, ba tare da yin izina da yarensu ba, ba tare da yin izina da jiha ko yankin da suka fito ba. Dukkan wanda ya yi laifi, in an kama wani ɗan Kano ya yi laifi, laifin da yake tabbatacce aka yi masa hukunci, ba ma adawa da irin wannan hukuncin da sharaɗin idan an kama ɗan Lagos da ɗan Enugu da ɗan Ibadan ya yi irin wannan laifin, za a yi masa hukunci irin wannan da aka yi wa ɗan Kano. wannan shine abin da muke kiran gwamnatin tarayya ta yi kokarin aiwatar da shi domin ta zaunar da Najeriya lafiya, kar ta sata cikin rudur ta hankali. Yayin uwa musulmi, halin da muka fuskanta din nan a yanzu wallahi mun kusa kaiwa ga inda za mu je titin da muke bi mu samu a toshe ki, sai dai ko mu fasa abin da ya toshe hanyar ko mu koma baya, babban bala'in da muke ciki kenan. Kuma anan muke so mainata makamacin kiran da muka shayi a baya, cewa wajibi ne ga gwamnoninmu musulmi, yan siyasar mu musulmi, yan majalisar tarayya da sanatoci musulmi, su rinka cewa cewa akwai wajibi a kansu. Wajibi ne su kare al'ummomin da suke wa shugabanci da wanda suke wa wakilci, su kare haƙƙoƙinsu, su nema masa haƙƙinsu. Mulkin nan ba gata ba ne, ba nauyi ne, mas'uliyya ce. Ubangiji zai tambaye su ranar tashin kiyama ya san gudanar da mulkin su, akan cewa su ci gaba da mulki, su ce sun yi wa Obasanjo baya a ya ci gaba da mulki, ko zai kace mu, ko zai lalata mu, ko zai ci gaba da cutar da mu. Wallahi tallahi cin amanar al'umma su ne. Sannan idan sun yi mu baya a ya wuce, kai ka iya mutuwa shi kuma ya wuce, kuma ka je ranar tashin kiyama a kama ka da sakamakon mu bayar da kai wa, ba ayar Al-Qur'ani ba, ba hadisin manzon Allah dake cikin Bukhari ba, mu bayar da kai wa Obasanjo, kai ka mutu bayan kai mu bayar da shi kuma ya wuce, ya kuma dai mu bayar da kai ya wuce, ko kai ka zama paralysis, jinin jikinka ya daskare, jijiyoyinka sun gama aiki, Obasanjo ya wuce, bayan ka yi masa mubaya'a ya ci gaba da cutar, ya ci gaba da yin illa. Wannan shi ne sharrin da kuke fuskanta. Da haka wajibi ne gwamnatin mu da cewa su shugabanni ne na al'umma, sai cewa wakilan jama'a ne su, akan haka aka zabe su, su sani akwai mutuwa, ko sun ci ko sun so za su mutu, ko a kusa ko a nesa. Kuma wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su game da dukkan waɗannan ababen da suke a yanzu, na daidai ya mutu sakamako mai kyau, mummuna kuma mummunan sakamakon yana nan. Fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yara. Daga nan sai sarakunan wajibin mu ne mu tuna musu, wajibin mu ne mu musu addu'ar Allah ta su gane su fahimta, amma ba mu da ikon tilasta su da ƙarfi su dauka. Mu talakawansu ne, su ne shugabannin. Talaka baya iya tilasta sarki sai dai ya bashi shawara ya masa addu'a ta gari, cewa akwai nauyi fa kan ku, kuma nauyin da ke kanku a wani lokacin ta wata mahangar ya fi nauyin da ke kan gwamnoni. Ko kika babu kuɗi ake baiwa gwamnoni da dukiyar ƙasa, amma ku al'umma suke gani da kima da daraja sama da yadda suke ganin gwamnoni. Ku kuke da tsawon mulkin da ɗayan ku ya shekara 30, wani ya yi 25, wani yanzu ya yi 50, wani ya ɗara 50 a cikin manya-manyan sarakunan da muke da su. Dukkan waɗannan shekaru ba a banza za su tafi ba, kowane yini a kowane wata, kowane wata a kowace shekara, kowane awa a kowane yini, sai Ubangiji Ta'ala ya tambaye ku, me kuka yi na tsayar da kuma ku gaba, me kuka yi na tsayar da mutuncin su, da tsayar da ƴancin su, da yin shiru da gum, yayin da kalmar ku za ta iya amfani don kwato musu ƴancin su kuma kun yi shiru. Sai Ubangiji Ta'ala ya tambaye ku akan haka ranar tashin kiyama, in malaman ku faɗa muku haka ba, wallahi ƙarya suke ba ta kautar ku, in suka ɓoye muku wannan maganar wallahi ƙarya suke ba ta girmama ku. Wanda zai faɗa muku wannan magana duk zafinta shi ne mai ƙaunar ku, shi ne mai son ku, shi ne mai son ku alkhairi, shi ne mai son gidajen ku su ɗore, albarka ta mamaye gidajen ku, albarka ta zo muku a ƙarshen rayuwar ku daidai lokacin da kuke dab da kabari, in ma ba ta zo a farko da suke rayuwar ku ba. Ba ma fatan ku mutu a mummunan halin da kuke ciki, ba wanda muke wa mummunan fatan Allah ya kama ka azaba ranar tashin kiyama, kai da daga azaban kabari wallahi ba ma fatan Allah ya kama daya daga cikin shugabannin mu da ita. Amma idan shi ya kangare yayi kibin abin da Allah ya ce, yayi kibin abin da manzo Allah ya ce, to yaya za ka yi da shi? Fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah azaban. Ba inda za ka yi da mutum idan ka faɗa masa ya kibi? Sannan wajibin malamai ne, wajibin ɗaliban ilimi ne, ƙosar da ruhin mutane. Mutane na kishirwar sanin addini, mutane na kishirwar gane addinin Allah, mutane na kishirwar sanin makoma, mutane na da bukatuwa su zama sun san addinin su, suna kishi a kansu, sun rayu ƙarƙashin laimarsa, suna cin moriyar karantarwarsa, su sami kyakkyawan imani wanda shi ne abincin ruhinsu, su sami fahimta kyakkyawa dangane da hakikanin yadda wannan addini yake. Wannan wajibin malamai ne, wajibin ɗaliban ilimi ne, sannan wajibi ne al'ummar musulmi su yi kokarin haɗa kansu, haɗa kai ba haɗa baki ba, haɗa kai akan ka'idar fa inna zatu fi shay'in farduhu ila Allah
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهادو كل لتاف الله وهادو أكن حديثا من ذن الله صحيحي وهادو أبي تابسي كاور فهنتر الديني تمتن دا صوني صحابي لتابعي لتابعي التابعين sannan wajibi ne kowane ɗaya daga cikinmu da malamin jami'a da malamin makarantar sakandare da na firamare da ɗan arabiya da ɗan boko da mai sana'a da mutum da namiji kowa ya ci cewa akwai nauyi a kansa a matsayinsa na musulmi wajen fitar da al'umma daga wannan wajen sawa al'umma mafita ka haɗu da dukkan wani wanda za ka iya shawara da shi ko haɗu da dukkan wanda za ku iya shawara da shi lokaci ne yanzu na alal aƙalla a yi ƙawance in ma kai ɗin ya ki haɗuwa saboda son zuciya. Dole akwai wani abin da mu duka yake fuskanta ba ni kadai ba ba kai kadai ba to mu haka kai mu yi wani kawance da mutum gani da mai yake in kai ba za ka iya zama ni ba zan iya zama kai ba amma ni da kai muna zaune a Kano kuma ana yakar Kano gaba ɗayan ta ko muna zaune ko mu musulmi ne kuma ana yakar musulmi gaba ɗayan ta ko muna zaune a Lagos kuma ana yakar Lagos gaba ɗayan ta to wajibi ne in muna da hankali da basira ko da ba mu da ilimin addini mu ga yaya za mu yi yadda idan ambaliyar ruwa za ta ci unguwarmu saboda ba mu gudanar ruwa muke yin aikin gayya ba na sanin cewa ina gaba da wani makwabci na daga barko na yamma dan nan idan ambaliyar ruwa tuno ba mu mai tsari ne sai mu mantun da gabar mu dan kwace bola to haka kuma za mu zo mu yi kawance a cikin kanin mu juna dan fuskantar matsalar da ke fuskantar mu a matsayin mu na masakai kawance tsakanin kungiyoyi na addini dan samar da manufa guda kawance tsakanin jam'iyyun siyasa tsakanin shugabawa da shugabawa ne abin da kake da bakin ciki ne a ce babu wani kawance na azo a gani tsakanin gaunoni musulmai kai tsakanin Kano da Jigawa tsakanin Kano da Katsina tsakanin Zamfara da Sokoto ko da Kebbi ko tsakanin Niger da Kogi ko tsakanin Yobe da Borno ko tsakanin Bauchi da wato ainihin Jigawa wannan abin da kake da bakin ciki ba wani abu da muke iya haduwa gwamnatocin waɗannan jihohi su haɗu don su amfanar da nahiyar su kan abin da Kano ita kadai ba za ta iya ba Katsina ita kadai ba za ta iya ba su haɗu don kalmar su tai ƙarfi su nemo wa kansu da al'ummar su wannan alkhairin ba ma iya to wannan ku gida dan ce mu duba yadda kawance yake yau a matakai na duniya tsakanin manya-manyan kasashe ma ballantana kuma sarakunan mutane wanda ba su kai su gina ƙasa ba su kadai sannan wajibi ne akan mu yayin kowa musulmi mu yawaita addu'a mu tsarkake nauyoyinmu mu tsarkake abincinmu mu tsarkake tufafinmu abinda za mu ci mu yi kokarin ya zama na halal abinda za mu ta da wanda za mu daura a duka ya zama na halal a wannan lokacin ne muka cika ka'idar in mun roki Allah nasara ya ba mu mu yawaita addu'a a lokutan da ake tsara an ta addu'a da ikhlasi da tsarkin zuciya mu roki ubangiji ta'ala ya kawar mana da dukkan sharri ya dawo mana dukkan alkhairi ba addu'a kadai ba addu'a tare da aiki aiki kadai ba addu'a akwai nau'i na kuskure addu'a kadai ba tare da aiki ba akwai nau'i na kuskure hada guda biyun shine abin da ke tabbatar da nasara ga al'ummar musulmi duk yawan su duk kaidin su duk taimako da za su samu daga gida da waje Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'malun khabir fatan mu ubangiji ta'ala ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa fatan mu ubangiji ta'ala ya hada kan al'ummomin wannan kasa fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya ganar da shugabanninmu sarakunanmu gwamnoninmu tafarkin gaskiya ya ba su karfin ikon bin gaskiya lokacin da ta bayyana ko daga bakin wanda suke adawa da shi ne ko daga bakin wanda suke ganin ba masoyinsu bane ba fatan mu ubangiji ta'ala ya tusa musu adalci a cikin zukatansu ya tusa musu tsoransa a cikin zukatansu اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصرنا نصرا مؤزرا أن تنصرنا نصرا مؤزرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم عوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في ديارنا duk waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a cikin waɗannan rikita-rikita ubangiji ta Allah biyar musu da abin da ya fi alkhairi waɗanda suka rasa rayukansu a kowane gari a sakamakon wannan rikita-rikita musulman cikinsu ubangiji ta Allah ya dukansu ya yi musu gafara ubangiji ya karɓe su a matsayin shahidai ubangiji ta Allah ya kare mana dukkan sharri ubangiji ta Allah ya ije mana dukkan musiba ubangiji ta Allah ya jawo mana dukkan alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة.